الأليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da wannan marece na Asabar 21 ga watan Zulqa'da a shekara ta 1444 Hijiran Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 10 ga watan 6 a shekara ta 2023 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Al-Lu'lu'u wal Marjan fi mattafaqa alaihi shaytan daga Masjidil Qur'an wanda ke unguwar Bacirawa a birnin Kano. A yau insha Allah zamu darasi na 177. In ba manta ba, muna karatu cikin Kitabu Talaq. Zamu tashi babi na 4 cikin kitab din. Malai yace babu bayani anna takhyira almar'ati ko anna takhyira imra'atahu la yakunu talaqan illa bin niyya. Mutum ya bawa matarsa zabi na in ta ga dama su ci gaba da zama, in bata ga dama ba su rabu, to wannan baya zamowa saki kai tsaye, sai dai fa in mijin yayi hakan ne da niyyar saki. Kamar yace in duk abin da kika ga dama, shi ma wannan zai iya shiga karkashin wannan cewa ki duk abin da kika ga dama zai iya yiwa da niyyar saki, zai iya yiwa ba da niyyar saki ba. In da niyyar saki ne, saki ne. In ba da niyyar saki bane, ba saki bane. Kamar tafi gidanku ne, tafi gidanku zai iya daukar ma'anar saki, zai iya daukar ma'anar ba saki ba. Ya danganta da niyyar da shi mijin ya fada da ita. In yace da matarsa tafi gidanku da niyyar ya sake ta, to ta saku. Amma in yace tafi gidanku shi ba niyyarsa saki ba, fusata shi ta yi, yana nufin ta je ai mata fada, yana nufin ta je sai ya zo an zauna, to wannan ba zai zama saki ba. To wannan shine abin da wannan babi zai karantar da mu insha Allah. Hadisi mai lamba ta 941, hadisu Aisha ta zaujin Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Hadisin nana Aisha uwar mu'minai matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allah ya kara mata yadda. Qalat nana Aisha tace, لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه، يا إن الله أمرت النبي صلى الله عليه وسلم ديبا وما تنسى زائي، إن سنا سو أزونا أزونا، إن باسا سو أزونا يسكيسو. تنا نفن دا آية تكن سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتئكن وأسرهكن صراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وترانني ما تن النبي صلى الله عليه وسلم سكك أنكاو كدين زكا كان النبي ربا كو تشيسيتي للسافي كو تشيسيتي بجد سي أنشنجا من كاين تاكي ni sai ka sai mun sarkar zinare, ni kaza ni kaza, suka cika Annabi da buri da bukatu daban-daban, su ce yo ga wani ma ya sai wa matarsa kaza, wani ma bai kai ka ba yayi wa matarsa kaza. To irin wannan yakan caja kan mai gida, sai ka rasa ina zaka sa kanka. To shine sai Allah ya ce da Annabi, bari a yi ta ta kare, tara matanka ka ce da su ku zo. In duniya kuke so da kyalekyalanta, to ni zan rabu da ku, ni ba gidan gwangwajewa da holewa bane ba gidana. Gidana gidan bukatar yau da kullun ce, ba ku rasa ci ba, ba ku rasa sha ba, ba ku rasa sutura ba, to mu tafi haka. Amma ku ce dole sai ne muku kaza, sai na canja muku kayan daki duk wata 6, sai na sai muku sarkar gwalagwalai, ko rinka yin ado na asin da asin irin yadda matan sauran mutane suke yi, to ku sani ni ba gama garba ne kamar kowane mutum. Da haka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha, in duniya kuke so da kyalekyalanta, fa ta'alaina ku taho, umatti'ukunna zan muku saukar alarakat an kyautar alarakata ki gona, shine mut'atul talaq. Domin ana so duk lokacin da miji zai saki matarsa kar ya sake ta haka kawai, ya dan hada mata da wata kyauta, shine Allah yace famatti'uhunna 'alal musi qadruhu wa 'alal muqtiri qadruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muslimin. In dai za ku saki mata to ku yi musu kyautar alarakata ki gona, kyautar a sauka lafiya. Alal musi qadruhu, me kudi da yawa ya bayar da yawa. Wa alal muqtiri qadruhu, talaka kuma ya bayar daidai gurgurdan ikon sa. Mata'an bil ma'ruf, kyauta ce bisa ga kyautatawa. Haqqan 'alal muslimin, wannan wajibi ne akan dukkanin wani bawa mai kyautata ibada ga Allah, mai kuma sanya kyautar ya bautawa Allah kamar yadda Allah yake so. Da haka manzo Allah yace fa ta'alaina ku zo ummati ukunna, kowace in sake ta amma in mata kyautar a sauka lafiya. Wa usarrihu kunna sarahan jamila, kuma zan sake ku saki mai kyau, sakin da babu zagin iyaye, babu sharri, babu kazafi, babu cin mutunci, babu jifa da kaya. Wanda haka ake so, fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi isad, ko dai a zauna lafiya tsakanin ma'aurata ko a rabu cikin girma da arziki. Dan zaka saki mace ba sai kai mata sharri ba, ba sai ka zagi iyayenta ba, ba sai ka wulakanta ta ba, ba sai kai mata jifa da kaya ba. A'a, girma ne ya hada girma ya raba, girma ne ya hada mutunci ya raba. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yace da shi, kace da su in su suna son sai sun gongoje sun ji dadin duniya, sun yi kece sa'a da tserereniya da sauran mata ta fuskar abin duniya, to kai gidanka ba gidan irin wannan bane. Da haka ku rabu cikin girma da arziki. Amma wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu, in ku Allah da manzansa kuke so, waddar al-akhira, da gidan lahira shine aljanna. Fa inna Allah, to ku sani lallai Allah, a'adda lil muhsinat, ya tanadarwa masu kyautata aikin cikin ku, wanda dukkanin su masu kyautata aiki ne, ajran azima. Da haka min dinnan ba min ce tabidiya ba, min ce bayaniya, daidai da wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum, ay min jami'ihim. Da haka min ce bayaniya. An gane ko? Kamar illa man irtada min rasulin, min din ba tabidiya bace, ana nufin dukkan annabawan da Allah ya yarda da su. Da haka matan annabi, a'adda lil muhsinati minkunna, Allah ya tanadar wa masu kyautata aiki na dukkanin ku dinnan, ajran azima, lada mai girma. To da haka Allah ya bawa manzo Allah wannan zabin, je kai interview da matarka, kina so mu zauna lafiya? Eh, to shikenan a gyara rayuwa, a kiyaye ka'ida, ayi kaza ayi kaza ayi kaza, Allah ya kiyaye gaba. A'a, so kike mu rabin? Eh, to shikenan a rabu da girma da arziki. Da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa annabi wannan umarni, kuma wannan umarnin bai takaita ga annabi ba, ya shafi kowane namiji. Duk namijin da ya kasa samun fahimtar juna da zaman lafiya da matarsa, to kar a zauna ai ta fada, ai ta cin mutuncin juna, ai ta wulakanta juna. Tun ana son juna har sanya jirkice ya canja ya koma bakar kiyayya. A'a, a zo a sasanta a sulhunta, ko a zauna lafiya ko a rabu cikin girma da arziki. To Aisha tana bada labari ne game da wannan aya lokacin da ta sauka, tace lamma umira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi takhyiri azwajihi, yayin da aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawo matansa zabi, bada abi, Aisha tace da ni ya fara, sai yazo gidana, yazo ya same ni a daki, fa kale yace inni zakirul laki amran, ni zan gaya miki wani al'amari, fala alayki Allah ta'ajali, amma fa ina baki shawara kada ki gaggawa, kada ki saurin bani amsa yanzu ko eh ko a'a, ki je ki yi tunani kuma ki je ki shawarci iyayenki. To haka kai ma zaka ga yawa matarka, wance tunda na ga zaman nan ya ki dadi, ina ganin ki je gida ki shawara da iyayenki, ki ga ya musu duk halin da muke ciki, mun kasa fahimtar juna, mu rabu ko mu zauna lafiya, mu rabu ne cikin girma da arziki ko kuma mu zo mu yi gyara, amma kai ki saurin bani amsa, je kiki shawara, kila dauki wata ɗaya kina ta sallah kina ta roƙon Allah zaki, ni ma zan je in tayi. To a ƙarshe duk abin da Allah ya zaban muku, duk abin da zuciyarku ta kwanta akai, in kun yi ba za ku yi nadama ba. Da haka manzo Allah ya ce da Nana Aisha, zan gaya miki wani abu yanzu, amma kai ki gaggawa bani amsa, hatta tasta'miri abawaiki, har sai kin je kin ji ta bakin iyayenki guda biyu, ki je ki gaya wa babanki Abubakar, ki gaya wa mahaifiyarki Ummu Ruman, ga abin da nace, ni dai gidana ba za a gungwaje ba, ni dai a daina mun budget, a daina kwatanta ni da gidan wani, a ce matar wani ta yi kaza ni ma sai nayi miki, ki daina wannan. In kin san za ki rayu da ni akan wannan ka'idar, abinda Allah ya hore mu rufa wa juna asiri, ba wani zancen an yi wa wance kaza ni sai an yi mun. In kin san za ki rayu da ni akan wannan, to mu zo mu zauna lafiya akan wannan ka'ida, kar in sake ji, kar in sake gani. Amma in kin san ke baki yadda ba, sai dole sai abinda aka yi wance ke ma an miki, to ni ba zan iya wannan ba. Amma dai je kiki shawarci iyayenki. Aisha ta ce qalat, sai nace da shi, wa kada alima, ai ya san, anna abawayya, cewa iyaye na, lam yakuna ya amurani, ba zai yi su umarce ni ba, bi firaqihi, da in rabu da shi. Aisha ta ce chap, kace in je in tambaye Abubakar, in tambaye Ummu Ruman, su ne za su ce in rabu da kai? Ai ba za su ce in rabu da kai ba. Da haka ni ba sai na je na gaya wa kowa ba ma, ni na yadda na karɓa mu zauna lafiya. To yanzu dan Allah, ko wannan bai isa ba ya nuna maka hankali da bajinta irin tana na Aisha da ƙaunar da take wa manzo Allah, ko dan wannan bai cika karanta mata ba? Ina mai zagin Aisha, ina mai cin mutuncinta? Ta fa zaɓi Allah da annabi a kan me? Da aljanna a kan rabuwa da ma'aiki. Inda ba ta son sa, kai tsaye sai ta ce na zaɓi mu rabu. Kuma wannan bai isa ya nuna maka dattakon iyayenta ba, ita da kanta ta san iyayenta ba za su karɓi wani zaɓi ba in ba na ta zauna da annabi ba. Kuma ka sani fa, ita Aisha ba wai ita ce ta zo ta ce tana son annabi ba da farko, ba kamar sauran mata ba ne. Shi ne da kansa ya ce yana santa, kuma ya faɗa, ya ce sau uku mala’ika Jibril yana zuwa ina bacci sai ya tashe ni, in na tashi sai ya ce matarka Allah ya turo in nuna maka. Sai ya zo masa da hoto, ya ce da an buɗe hoton sai in ga kece a ciki. Sai da aka yi haka sau uku, sannan ya tura gidansu ya ce aje a ce ina son Aisha. Amma duk da haka Aisha ba ta yi ƙima ba, ba ta yi daraja ba, ba ta yi mutunci ba a idanka. Ai, in kai ɗan albarka ne, in kai mai mutunci ne, ko ca aka yi wannan jakin annabi ne ya isa yi mai, ka girmama shi. Ca aka yi wannan shara ce da aka fito da ita daga gidan annabi, kaga dai zubarwa za a je a yi, amma ya kamata kai mata mai, ka girmama ta. To ballantana a ce wannan matarsa ce, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wacce Allah ya mata baye-baye da darajojin da bai yi wa wata mata kamar ta ba. Aisha ta ce duk cikin matan annabi ba wacce aka taɓa yi masa wahayi suna cikin bargoshi da ita sai ni. Duk cikin matan annabi ba wacce ya zama ƙarshen abin da annabi ya sa a bakinsa yawunta ne kafin ya bar duniya. Yawun Aisha shi ne ƙarshen abin da ya shiga bakin annabi. Duk cikin matan annabi ba wacce Allah ya karrama annabi ya rasu amanna da jikinta sai Aisha. Duk cikin matan annabi ba wacce Allah ya yi wa karamcin annabi ya mutu a ɗakinta a ranar girkinta, kuma a binne shi a ɗakinta sai Aisha. Yanzu duk wannan sai ya zama babu daraja a ciki? To ko wannan ya isa in kana da hankali da tunani ya nuna maka taɓewa da asara ta ‘yan Shi'a masu zagin Aisha da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin ba matar annabi ba, ko yayanka wanda kuke ɗan uba da shi, kaga dai sakonka ne, akwai ‘yan ubanci, ko shi ka ɗauka kake zagi kake cin mutunci, ba za ka ƙare da lafiya ba. Yayanka uba ya haɗa ku ba, akwai faɗan ‘yan ubanci ba? To ko shi ka ɗauka ka sa a gaba, ba abin da kake sai cin mutuncinsa sai wulaƙanta shi, wallahi wannan abin sai ya bayyana a rayuwarka, sai ka ga ranar wannan rashin mutuncin da kai. Ballantana ka ƙetare ko'ina, ka rasa inda za ka yi rashin mutunci da zagi sai gidan annabi. Sai matar da annabi ya ce ita na fi so duk duniya, kai kuma ita ka fi ƙi duk duniya. Kuma in an yi magana ka ce wai kai masoyin annabi ne, ta wace iriyar soyayya? Aisha ta ce qalat, sai na ce, thumma qala, sannan sai ya ce, inna Allah jalla sana'uhu qala, Allah ne mai girma da buwaya ya ce da ni, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha har izuwa ajran azima. Kamar dai da muka karanto ayar, ma'ana manzo Allah bayan ya gaya wa Aisha cewa je kiki nemi shawarar iyayenki, kaki saurin bani amsa, idan sun yarda mu rabu da ke, ki zo mu rabu, zan baki takardar ki, kuma za mu rabu cikin girma da arziki. idan kuma sun zaben miki ki zauna da ni akan yanayin da muke ciki to shikenan. To sai bayan ya gaya mata ya ji amsar sa ne yace to ki sani bayin kaina ne ba Allah ne yace in yi haka. Kaga kenan wannan ya nuna ya halatta ga dukkanin wani namiji da yake samun sa'in sa da rashin fahimta musamman akan abin da ya shafi rayuwar yau da kullun. Domin wasu matan marasa fahimta sukan tayarwa da miji hankali akan rayuwar yau da kullun. Kai kana shan zafin kasuwa a gida kuma tana ƙara maka wani zafin. Kai kana bakin cikin ba ciniki jarin kullun ake ci ita kuma tunani take yi na an yi sabon kujera royal ka canja mata kayan ɗaki kai mata royal. Ina fata an fahimci wannan. Da yawa daga cikin ma'aikatan gwamnati matan su ke sa su sata saboda bukatun da suke kawo musu. Yau ta tayar masa da hankali ai matar jiniyan sama a office in za ta haihuwa a Ingila take haihuwa dan me ita za ta haihuwa asibitin Malam Aminu Kano ai ya wulakanta ta wance ma kanwarta a gidansu wanda mijinta bai kai matsayinka ba amma a Dubai take haihuwa to ban bai wasa ba sai ta sashi ya fara sata kudin mutane. An ce wani chief judge alkali mai hikima mai hankali jajirtacce matarsa ta dame shi da irin wannan complaint din. Ai wani ma jiniyanka ne amma gidansu kaza da kaza ai wani ma bai kai ka ba amma kaza da kaza sai ke kwantar da hankalinki ne mana gida sai murna ai muna da katafaren gida duk yafi nasu. Tace Allah ce yace ki shirya zan je zamu je ki ga gidan sabon gida. Tace to ba komai kawai sai ya dau motarsa yana daukar motarsa sai makabarta. Yace to kin ga gidanmu nan mai kyau shi yake jiranmu sai jikinta ya sanye yace to wallahi ba yadda za a yi ni da na san nan zan dawo wani kyalekyalen banza na duniya ya dauke ni ki sa ni je in saci kudin mutane ba abin da zai sa in yi haka. Da yawan masu wannan sace-sacen inda su ne wa kansu irin wannan tunani da ba su yi ba ka saci kudin da za ka yi shekara 100 baka cinye ba amma ba ka da garantin za ka yi shekara 5 ma nan ga kai kwana 5 ma kuma duk abin da ka gina na duniya da alatunta ka mutu ka gani an dade ko kirista ne kai kai ko a waje ka mutu an bata lokaci ai sati ba a kawo gawar ka ba da an kawo ta kuma an tafi da kai makabarta gona can an je an haka an binne ka ba maganar royal kujeru da ka tanada ba maganar gado da ka siyo daga Dubai ko daga ina ba maganar central AC ba kaza ba kaza duk ka tafi ka barwa wasu kuma hisabun yana can yana jiranka in sun ga dama su kwanta akan gadan su sha esun ko tuna ka ba za su yi ba an kai ne dan ka burge matarka an dade ayi 40 ta fara zance da wani eh kuma wannan wani kila makiyinka ne lokacin da kake da rai ko gaise ka baya yi ko kaunar ka baya yi kuma shi zai zo ya shigo gidanka ya zo ya hau kan gadan da ka saci kuɗi ka sai mata su ji daɗi ba ta kai ake ba in ƴaƴa ne shagwaɓaɓɓu sangartattu kake so ka saci kuɗin al'umma ka bar musu su yi ta fatan ka mutu a bayan idan ka sita cewa ala kargiwa a sha nama su ce mai tsaron gida ne lamba 5 ne kai duk ka tare musu dukiya ka tare musu jin daɗi Allah Allah kake su tafi wannan fa ita ce duniya. To ga mai hankali dan me zai tsaya ya bata wa kansa lokaci akan wannan yi abin da kake iya yi na gurgurdan abin da Allah ya hore maka na halaliyarka amma duk abin da yake magun ne haram ne karka jefa kanka a ciki bala'i ne tashin hankali ne. Ita dukiya a lahira ko ta halacce barazana ce domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace talakawa sai sun yi shekara 40 ba fa ana nufin talakawa munafikai ba talakawa marasa imani talakawa masu hasada ba irin wannan ba dan sau da dama wani talakan an yi magana sai ya dauka ai shi kai aljanna zai shiga duk mai kuɗi kuma wuta zai shiga a'a talaucin ba shi bane damar shiga aljannar imanin in Allah ya jarabce ka da talauci kuma ka rike imani to kai riba amma ga talauci ga bakin ciki ga talauci ga girman kai ga talauci ga jahilci kuma kace zaka je ka shiga aljanna gidan ubanka ne ai ba zaka shiga ba wallahi ba zaka shiga ba. To ana nufin talaka mai imani da mai kuɗi mai imani in suka je lahira sai ka bambance kaga dai wannan kuɗinsa na halal ne ba wani ciwa-ciwa ko magun-magun gashi mai imani ne amma wancan talakan sai ya shiga shi aljanna da shekara 40 mai kudin bai shigo ba saboda ana ta masa bincike duk silai biyar duk sisi nawa a ina ya samu ya akai ya samu ta yaya ya kashe wannan hisabin da za a yi maka na kudin sai talaka ya shekara 40 kai baka gama amsa tambayoyi ka shigo ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kaga wannan yake nuna maka dan Allah ya jarabce ka da talauci ba baya son ka bane ba baya mai da kai ba saukaka maka wahala yayi dan ka je ka shiga aljanna cikin sauki kuma duk talaucin da Allah zai jarabce ka da shi ba zai hana ka abinci ba zai hana ka abin sha ba zai hana ka sutura ba daidai ikon ka sai dai matsalar kai ka matsa ne sai kai irin tawani to shine damuwar ka amma wani ya ci ya sha shayi da wainar kwai da biredi da dankalin turawa kai ma ka ci awara da yaji abinci ya ci kai shi ma abinci ka ci in ba zuwa kai ka fada ba wai san me ka ci wani ya sa riga kila yadi mai tsada kaza kai ma dai ka sa riga ta rufe masa tsiraici ta rufe maka in ka hakura shikenan ka zauna lafiya to da haka mu gane irin wannan yau da dama Allah yakan jarabce mu da talauci ne dan yana kaunar mu ba dan baya kaunar mu ba dan ya rage mana dawainiya da tashin hankali da damuwoyi na rayuwa to da haka dai sau da dama mata in ba a yi dace ba sukan kautar da mazansu daga kan turba madaidaiciya in dan kasuwa ne su sa shi idan sa ya rufe neman yaki halal yaki haram saboda yana son ya zo ya biya musu bukata ya zo ya kwantar musu da hankali in ma'aikacin gwamnati ne ga dan karamin albashinsa amma su sa shi sai yayo sata dan ya zo ya biya musu bukata to in aka samu wanda ba jajirtacce ba sai ya biye musu shikenan sai su rufta shi sai su kai shi su baro Allah ya kiyaye wannan aya tana cikin suratul ahzab qalat nana aisha tace fa qultu sai nace ففي أي هذا أستأمر أبويا يو cikin wanne daga cikin wadannan abubuwan ma har zan je in nemi shawara iyayena fa inni uridu Allah wa rasulahu ni kan na zabi Allah na zabi manzon Allah waddar al-akhirah na zabi gidan lahira ana Aisha tace a cikin wadannan abubuwan ma ga mai hankali har sai an ce ya zaba ai duk mai hankali ya san wanne ne na zaba a ce san Allah da san annabi da san aljanna wannan zaka gwada su da wani abu sai dai in baka da hankali amma mai hankali ne kai da an ce ma san Allah san annabi san aljanna gai ba su da sa'a zaka iya hakura da dukkanin wani abu na duniya da dukkan wani kyalekyale na duniya akan wannan domin wancan din shine dahir wannan kuwa ba dahir bane ba qalat aisha ta sake cewa thumma fa'ala azwajun nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma fa'altu duk sauran matan annabi su ma irin yadda ne haka suka yi ba wacce ta ce bari in je in yi shawara da babana duk suka ce mun yadda mun zaɓi Allah mun zaɓe ka mun zaɓi aljanna to wannan kadai ya isa ya nuna maka bajinta su shi yasa Allah ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ya ku matan annabi ku kan ba kamar kowace mata kuke ba kun yi wa mata zarra kun yi wa mata funcin kau amma na tabbatar yanzu wani daga cikinmu inda zai je wa matarsa wannan tayin ba dole ta zabe shi ba yanzu nan zaka ji ta fara karanto hadisan bahaushe ai uba goma ba miji goma ba uba goma bane ma'ana dan ta samu damar da zata bijire ma ta zabi duniya to amma ba laifi haka rayuwa take inda aka kika da wuni a wani waje sai a soka da me kwana in wata ta ce ba ta son ka saboda ba ka da kuɗi wata kuma kuɗin ma za ta ɗauko ta baka ta ce ita tana son ka a haka da haka kar ka taɓa damuwa dan wani ya ce baya son ka a duniya dai ko namiji ko mace kuma daman ita duniya haka ɗabi'arta take duk nagartarka wani sai ya ƙi ka duk iskancinka wani sai ya so ka to me abin nan haushi a ciki kuma duk mutumin da son sa ba zai sa ka shiga aljanna ba kinsa ba zai sa ka shiga wuta ba to ko ya so ka ko ya ƙi ka me damuwar ka da shi dan ya so ka ba zai sa an ka je aljanna lahira a ce to zo ka wuce wani yana son ka zo ka wuce a baka isa ba kowaye shi ya so ka sai an tsayar da kai amma tambayoyi in kai nagari ka wuce in baka yi nagari ba in duk duniya masoyiya ka ce rike ka za a yi kuma ba su isa su dawo su kwace ka ba da haka mai hankali baya daukar rayuwa da zafi sai ya dauke ta da sauki domin ya san duniya haka take a duniya ba wanda ya kai annabawa nagarta amma wasu sun ƙi su to kai dan an kika sai me annabawa suke da duk abin da dan adam ya kamata yi soyayya dan shi amma duk da haka wasu ba su so su ba to sai me annabawa sune wanda an kisu ta za a je kai an kika ba inda za a je ko gidan biredi ba za a ba to dan me zaka lizunta mutane dole sai sun soka Allah ya sa mu dace.
Amin.
Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 65 shine kitabut tafsir. Babi na 33 tafsir suratul Ahzab kenan. Babu qawli Allah ta'ala wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah. Hadisi mai lamba ta 942, hadisu Aisha ta, hadisin dai Aisha uwar mu'mine Allah ya kara mata yadda. Ammu'aza daga Mu'aza, Mu'aza ɗaya ce daga cikin almajiran nan na Aisha mace ce ta macen Mu'azu a larabci akan ce Mu'azu in namiji ne in mace ce sai a ce Mu'azatu bitta'i to daga Mu'azatu ta macen Mu'azu anna Aisha ta tace daga Aisha anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yasta'zinu fi yawmil mar'ati minna annabi ya kasance yana neman izini a ranar kwanan wata daga cikinmu mu matansa ba'da an unzilat hadhihi al-aya bayan da aka saukar masa da wannan aya mana yana neman izini yace wance yau zan kwana a gidan wance manzo Allah yana haka domin Allah ya bashi dama Allah yace turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayka Allah yace turji man tasha'u minhun ka jinkirtar da wanda wacce kaso daga cikin su wa tu'wi ilayka man tasha ka janyo wacce kuma kake so daga cikin su mana ita wannan ayar tana nuna annabi rabon kwana a gidansa game da matayensa ba dole bane ba dole bane yanzu kai idan kana da mata biyu in kwana bibbi ne to in kai bi a ɗakin waccan ko a gidan waccan dole ka tafi ina gidan waccan ko zaka je da kuka kuwa waye saka tunda dai matar ka ce wannan kwanan ko zaka je kana kuka sai ka je haƙƙinta ne haka Allah ya wajabta maka to amma shi annabi sai Allah ya ce masa a ba haka bane kai idan kaga dama ka tare a gidan waccan sauran ka ki zuwa gidan su in kaga dama in girkin waccan ce yau ka ce ni yau bazan zo ba gidan waccan zan je Allah ya bashi wannan iznin kaga wannan yana nuna maka martaba da daraja irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen Allah Allah yakan kebance shi da hukunce sabanin sauran mu ga magarin mutane daka ina wanda yake cewa ba kususiya ba wani hukunci da yake bance annabi sabanin sauran mutane jahili ne bai karanta qur'ani ba bai san suratul ahzab ba suratul ahzab ba ma kususiya ɗaya ta fada ta annabi ba wannan ɗaya ce daga ciki yanzu kai a gidan ku rabon kwana ba dole bane tsakanin mata dole ne amma shi a gidan annabi ba dole bane turji man tasha'u minhun wa tu'wi ilayka man tasha wa man ibtaghaita duk wacce ka jawo mimman azalta daga wacce ka nisantar fala junaha alayka duk babu laifi akanka al-ahzab ayat tana cikin suratul ahzab da ka Aisha tace bayan saukar wannan ayar annabi sai gidan da ya ga dama yake zaba ya kwana sai dai idan zai kwana a wani gidan gidan da ba nan ne ranar kwanansa ba to yakan sanar da matar yau fa bazan dawo ba a wani wajen kuma zan kwana Aisha tace fa qultu laha sai na Mu'aza kai tace fa qultu laha sai nace da Aisha ma kunti taqulina to yanzu ku kuma matansa me kuke ce masa idan ya nemi izinin naku yanzu idan ke ce mai girki sai yazo ya ce miki yau bazan kwana a gidanki ba a gidan wacce zan kwana to me zaki ce ai dole mace mace ce kuma mutane ne suna da zuciya suna da kishi kuma su ma za su iya hassala to idan ransu ya baci dan annabi ya ce ba zai kwana a gidansu ba zai kwana a gidan kishiya me suke ce masa dan in wata mata ce yanzu ka gaya mata haka tabbija in kai sa'a ba muciya kusa da ita sai ta bige ka to da haka sai Mu'aza ta tambaye Aisha in ya tambaye ku ya nemi wannan izinin kukan yaje masa qalat sai Aisha ta ce kuntu aqulu lahu ni kan ce na kan ce da shi ne in kana zaka ilayya fa inni la uridu in dai ra'ayina kake nema da izinina to ni fa bazin yadda ba to amma ba ra'ayinta ake nema ba, ba izininta ake nema ba, izini kan Allah ya riga ya bayar. In dai ra'ayina ne, in dai izinina ne, sai na ce za ka yi, to gaskiya ni ba zan yi fada ba, ba zan yarda ba. Kaga wata hikima. Da haka ta ce fa inni la uridu ya rasulullah an ufira alayka ahadan, ni ba na san in bawo wata dama a kanka game da ni, mana in fifita wata a kaina a kanka ni ba zan iya ba. Amma ba ta da yadda ta iya ba, ba izininta ake nema ba, yanzu sanar da ita ake yi. Isti'izani ne ba na neman izini ba, isti'izani ne na sanarwa. Domin akwai maganar da zaka gaya wa ne neman izinin sa kake, akwai kuma maganar da zaka gaya masa sanar da shi kake, zan yi kaza, ba wai in yi kaza ba, a'a zan yi kaza. Kaga wannan sanarwa ce ba neman izini ba. Amma a larabci duk akan ce ya sanar, sai dai ya danganta siyaki shi yake nuna sanarwar ta neman izini ce ko sanarwar ta kawai bayyanarwa ce. A nan bayyanarwa ce, ba wai neman izini ba ne ba. An gane ko? أخرجه البخاري إمام البخاري يفتد وانا حديثي عشين كتاب التفسير سورة الأحزاب باب قول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. حديثي ميلمبا تقلي ترد أربعين دا أكو حديث عائشة حديث دي ورمو من عائشة الله كارمتي دا قالت تتي خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يا با مزائي ko mu zauna da shi lafiya ko ya sake mu cikin girma da arziki kamar yadda Allah ya faɗa. Aisha tace faktarna Allah wa rasulahu, dukkan mu muka zaɓi Allah da manzansa, muka haƙura da kyalekyalen duniya. Falam yaqud zalika alaina shay'an, annabi bai kidanya wannan zaɓin da ya bamu ba a matsayin wani abu, ma'ana a matsayin saki. To wannan shine mahallin shahid. In ka cewa matarka in kina so mu zauna lafiya, in kina so rabu da ke, to ba a cewa ka sake ta, sai dai inda niyyar sakin ka fada. Daka idan ta zo ta ce maka to na yadda mu zauna lafiya, to ba a cewa ai ka taba sakin ta, yanzu akwai saki daya, a wannan ba saki bane. Sai dai in kai shi ne da niyyar saki, to inda niyyar saki ne da ta dawo ta ce maka to na yadda mu zauna lafiya, to kaga yanzu kome kenan zaka yi. Daka yanzu kai mata saki daya kenan, yanzu za a ci gaba da irgawa kuma in wani sakin ya biyo baya. Ina fata an gane. To amma yin hakan kadai in ba da niyyar saki ba, ba a daukar sa saki. Nana Aisha tace da annabi ya mana wannan, muka dawo muka ce mun yadda zamu zauna da shi, bai kidanya wannan a matsayin wani abu ba, ma'ana a matsayin saki. Akhrajahu al-Bukhari, Imamu al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin Kitabul Talaqi, babu man khayyara nisa'ahu. باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقول الله تعالى وإن تظاهرا عليه. باب da yake bayani akan ila'i. Ila'i shine mutun ya rantse ba zai kusanci matarsa ba. To idan kai wannan rantsuwar kuma ba da niyyar saki ba, to shari'ar musulunci ta baka damar kai wata hudu, mana kai mata yaji na wata hudu. Wannan wani hali ne daga cikin halaye da ke kamawa. Idan miji ya yi wa matarsa wa'azi ta ƙiji, ya yi mata faɗa ta ƙiji, to sai su rabu shimfiɗa, sai ya daina saduwa da ita, sai ya ƙaurace mata, ya fita harkarta. In ya ga dama ma ya daina zuwa gidan, sai dai ya tura da kuɗin cefane. To kana da damar kai haka har tsawon wata huɗu. To amma da zarar wata huɗu ya cika, dole ka dawo a sasanta, dole ai sulhu. Da aka ce kana da damar wata hudu, ba a ce dole sai ka kai wata hudun ba. Wata a satin farko ma za ta shiga taitayinta ta zo ta nemi sulhu. Wata kuma a wata ɗaya, wata a wata biyu, wata kuma tibirarriya ce. In za a yi wata goma ma wallahi ba za ta dawo ba. To abin da shari'a ta ce kai dai iya abin da aka baka na dama shine wata hudu. Shine Allah ya ce lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in azama at-talaq fa inna Allah samiyun alim. Ga waɗanda suka rantse daga cikin ku suka ce ba za su hada shimfiɗa da matansu ba, ko suka yi musu yaji, suka ma daina zuwa gidan, tarabbusu fi zaman arba'ati ashhurin, wata hudu a wannan yanayi, fa in fa'u, in sun dawo kafin wata hudun, fa inna allaha ghafurur rahim, ya dama Allah mai gafara ne mai jin kai, kai ma kane masa laifi yana yafe maka. Da ka ce ni da wance in kin ga na sake kula ki ko na hada shimfida da ke sai nan da wata biyu, sai kuma ka ji tausayinta, sai ka dawo a wata daya ko a sati biyu, to haka ake so. Kai ma kane wa Allah laifi ya yafe ma. Amma wa in azamu talaka, in ku da kai hakan nufin ka shine ka sake ta ba za ka dawo ba, to fa inna allaha samiun alim, Allah mai ji ne kuma masani ne, zai kama ka da niyyarka kuma zai maka hukunci da abin da ka kudurta. To wannan kenan. Wa'tizalun nisa'i, da kuma nisantar mata ba tare da rantsuwa ba. Bambancin shine wancan ya nisance ta da rantsuwa, wannan kuma bai rantse ba. An gane ko? Shine Allah ya ce wallati takafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in aqanakum fala tabghu alayhinna sabilan inna Allaha kana aliyan kabira. Wa takhyirihinna, da kuma bawa matan zabi kamar yadda ya gabata. Wa qawluhu ta'ala, tare da bayani akan fadin Allah madaukakin sarki, wa in tazahara alayhi, idan kuka yi masa taron dangi. Akwai lokacin da mata suke wa miji taron dangi, su haɗe ma kai ka zo wajen uwar gida ba kanta ba daɗi, wajen amaryan ma ba daɗi, duk sun haɗe ma kai, ka rasa ina zaka sa kanka. To irin haka ne, sai ka ga mutum ya dan zauto, in bai wasa ba sai an fara masa ruqiya ko a kai shi da wanau ya fara shan magani. Da kaga mai gida ya fara fitowa rigarsa a baibai, to akwai matsala. Ko ya fito maka da babban riga ba ya ciki, to akwai matsala. Ko ya fara sa takalmi wari da wari, to akwai matsala. Duk wannan alamomi ne. Ko kaga ya fito bai taje kai ba, akwai matsala. Ko ya fito yayi brush amma da dan sauran makilin din a bakin sa, to akwai matsala. To galibi irin wannan matsala shine idan mutum yana da mace sama da daya, ta ko ina ba dadi, gaba kura baya siyaki. Waccan ta kita hada ta bada hadin kai, waccan ta kita bada hadin kai. Mana kowaccen su ta juya maka baya. Wani lokaci kuma da gangan suke hada kai su wannan shigantakar. Wani lokaci kuma ko incident ne, kuna fada da wance waccan ma bata sani ba, ita ma ana nata fada. Wani lokaci ana samun irin haka. To irin wannan ya faru a gidan Annabi. Karka dauka cewa kai wani ne, kai ba za a yi maka haka ba. A'a, Annabi ma an masa haka. Sai da Allah ya sa baki ya tsawatar musu, ya ja musu kunne, sannan suka daina. Karka ce ai matarka ya islamiya ce, ya sai ya dace, kila ma malama ce. Duk ya sai dan takanta, ta kai Aisha, ta kai Ummu Salama, ta kai Hafsa, ta kai Zainab. Bata kai ba. Ta Malam Kabir Gombe yake mata kenan. Ka kai ta islamiya a koya mata 40 hadisi, ta zo gida ta yi ma 40 tsiya. Mai ka iya da ita. To da ka dai hikimar karanta irin waɗannan na rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama, dan a rinka rarrashin mu, ana tausasan mu, mu rinka jin wanda ya fi mu ma sai da ya hakuri, to mu ma sai mu hakuri gwargwadon iyawa. To amma wannan ba hujja bace mace ta ce to ai malam ma ya ce ai Annabi ma ya hakuri, kai ma sai kai hakuri. A to wannan kuma ya zama ganganci. Kamar mutum ne ya taka ka bai sani ba ya ce ya hakuri, kaga wannan da sauki. Amma mutum ya zo ya taka ka har ya murza kafar, sannan ya ce to ya hakuri, a wannan ai raini ne. A wannan sai ka wanka masa mari, sannan ka ce ba za a yi hakurin ba. Da haka idan an maka kuskure daban sai kai hakuri, amma wulakanci da raini, to wannan ba a dauka. Ina fata an gane. Hadisi mai lamba ta 944, hadithu Umar ibn al-Khattab, hadisin Umar dan Khattab, Allah ya kara masa yadda. An ibn Abbas, daga Abdullah dan Abbas, Allah ya kara masa yadda. Qala Abdullah dan Abbas yace sakantu sanatan uridu an as'ala Umar ibn al-Khattab an aya. Ibn Abbas yace nayi zama shekara guda ina son in tambayi Umar dan Khattab akan wata aya daya, amma ban tambaya ba, kawai dako nake. Me wannan yake nunawa? Girmama malami. Amma yanzu wani zai bugo waya karfe 2 dare, karfe 3 dare, malam wallahi wata ettaf effatawa ce, to in ya ce kai wa kanka ma har a fatawa akwai ya, kuma kai da ta gagare ka ko ya ce ai ta zama uwa a wajenka. Amma haka zaka ji kalmomi na rashin ladabi, malam wata effatawa ce ya har da wani kankantawa. Wannan baya daga cikin ladabin ilimi. In ma ka same shi ta wannan hanyar, ba zai maka albarka ba. kaga Abdullahi dan Abbas gashi fa ga Umar amma yace shekara ɗaya nayi ina bin sa in ga wani lokaci ya dace in masa tambayar amma wani zai bugo maka waya ba ruwan sa abinci kake ci me kake ci me kake yi oho shi kawai bukatar sa kamar daya so fitowa daga cikin kuwa no more excuse ba wani zancen tsahirtawa wannan bai dace ba wannan ya ci karo da ladabi na neman ilimi dole ne neman ilimi in kana so ka sha ilimi ka koshi to sai ka kalli yanayin da malaminka yake in yana cikin nishadi to sai ka fi cin moriyar sa in yana sauri sauri ba za ka ci moriyar sa ba zai baka abin ne a dunkule in yana jin yunwa ba za ka ci moriyar sa ba in ransa a bace yake ba ma zai saurare ka ba kuma ka sani dan cewa shi malami ne ba yana nufin ba zai ji yunwa ba akwai malamin da baya jin yunwa ba yana nufin ransa ba zai baci ba akwai malamin da ransa baya baci ba yana nufin bai da uzuri nasa na kansa ba to da haka mu kiyaye irin wannan mu san irin kalmomin da zamu rinka yi wajen neman ilimi dan girmamawa dan in an ba mu ilimin yayi mana albarka to da haka Abdullahi dan Abbas yace shekara ɗaya nayi ina dakon sayyidina Umar dan in masa tambaya akan aya na biyu ya nuna maka kwarjinin sayyidina Umar Umar yana da kwarjini kuma haka ya kamata kowane malami ya zama yana da kwarjini a idan dalibansa ba yadda za ka yi magana da abokinka haka ya kamata ka yi magana da malaminka ba ya kamata aƙalla ya zama akwai wani nau'i na girmamawa da mutuntawa ko ka haife shi ko ka girme shi saboda wannan baiwar da Allah ya masa ita ta cancanta a girmama shi dan ita ina fata an gane to da haka Abdullahi dan Abbas yace haka na kasance fama astati'u an as'alahu ban samu damar in masa tambaya ba haibatan lahu saboda kwarjininsa da nake gani da girmama shi da nake yi hatta kharaja hajjan har sai da wata rana ya fita zai tafi aikin haji Abdullahi dan Abbas yana zaune a Madina kawai sai ya ji labarin sayyidina Umar zai je aikin haji shugaban kasa zai je aikin haji to sai zo ya roki alfarma yace a sa shi a cikin tawaga a tafi da shi shi fa ba nufin sa ya je aikin hajin ba nufin sa ai a aikin haji shugabanni sun fi samun dama su tattauna da mutane su da su ba kowa yanzu da yawa manyan mu za ku ga ana cewa sun tafi ai umara umara wata umara ba umara suka je ba mitin suka je saboda a can ne ba yan jagaliya ba yan sai kai a can ne za a yi magana ta tsakani da Allah a gaya masa gaskiya ya fahimta dan ya dawo cikin hayyacinsa yayi dawafi ya sha zamzam hankalinsa ya kwanta to yanzu zai fahimci menene lissafin za a gaya masa gaskiya ya fahimta amma lokacin duk da yake cikin gari ga yan jagaliya ga odili ga kaza ga signing din takardu ga kaza ga kaza ga yan gidan rediyo kullun su ma suna wargaza masa lissafi tsoro yake kada su faɗi wani rahoto wanda zai ci karo da manufarsa ta gwamnati ko a soke shi ko wani abu to dole ka tausaya wa shugabanni a wasu lokuta yanzu gwamnoni da kuke gani gwamnonin Kano dukkaninsu suna da masu jiye musu dukkanin kafafan yatsa labarai akwai wanda ma'aikacin gwamna ne shi kawai abin da yake wa gwamna ji masa inda ranka kowane gauta zakaranka alƙalinka ko me duk irin waɗannan shirye-shiryen wanda a cikinsu za ka samu akwai maganganu na wasu matsaloli na al'umma ko suka ga gwamnati ko maganganu na siyasa shi ne za ka ga da wani abu ya faru kuma ba kawai ji yake ba fa shi yana ji yana recording in ya ji wani abin da ya shafi gwamnati zai sauri ya yi recording ya ɗauka ya kai wa gwamna abu kaza a saurare shi abu ne wanda yake da matukar mahimmanci in ba haka ba kunne nawa gwamna yake da shi amma za ku ga wasu abubuwa suna faruwa kuma suna sani to gaya musu ake yi to kaga irin wannan rikita-rikita ta al'umma akwai ta marasa lafiya akwai ta 'yan kurkuku akwai ta 'yan siyasa akwai ta ma'aikatan gwamnati akwai ta kaza akwai na 'yan fansho akwai na 'yan kasuwa abin da yawa to duk idan mai mulki ya tsame daga wannan ya tafi wajen ibada yana samun hutun zuciya yanzu duk wannan rikita-rikita ba shi ake gaya ba sai dai a gaya wa mataimakinsa ko wanda aka sa a matsayin wanda zai rike gari kafin gwamna ya dawo to da haka sayyidina Umar sai ya ce zai yi tafiya zai je aikin haji Abdullahi dan Abbas sai ya ce to ni ko zan raka ka ba dan ya je yayi aikin hajin ba sai dan ya samu damar da za su zauna daga shi sai Umar ya yi masa tambaya kadai akan wannan ayar kwaya ɗaya tak yanzu kai aya kwaya ɗaya ta tak kimarta da darajarta ba ta kai ka bar gidanku ka je gidan malaminka ba sai dai ka kira shi ta waya ko ka tura masa text ko ta WhatsApp. Oho, yana da kudin data bai da shi, kai dai ka tura ma ya turo ma. Sata zai iya sai data, kai dai ka tura ya turo ma. Fatawar zamani tsada ce da ita. Yadda fetur yake tashi haka fatawa take tashi. Dan wata fatawar dole sai ka kashe kudinka zaka amsa ta. To kaga irin wannan gaskiya bai kamata ba. A cikin dalibai kaso 100 ko daya baka samu wanda zai turo maka da katin 500 kan yi ma fatawa. Amma jira yake ya turo ma ta WhatsApp baka amsa ba, ya turo maka ta message baka amsa ba, yayi te ma waya. Dole sai ka kashe kuɗi ka biya masa bukata, kuma bukatar ta tace fa ba ta ka bace. To ba duk wannan shine takaicin ba, wannan duk kuma bai wuce ranar da ka saba da shi ba a ra'ayin siyasa ya zage ka. Kai masa fatawar yadda zai ziyarci ubansa a kabari, yadda zai yi sallah, yadda zai yi azumi, yadda zai gyara aurensa da matarsa, amma hakan duk bai wuce ba ranar da ka saba wa ra'ayinsa na siyasa ya tsuddura ma a shar. Wannan ita ce rayuwar da muke ciki. Kuma a jahilin da yake, a jahilin da bai san yadda zai gyara aurensa da matarsa ba, bai san jinin haila ya rikicewa matarsa ya bata fatawa ba, sai ka sa baki. Amma a duk da hakan shi yana ganin yafi ka cancantar yayi magana akan siyasa. Yana jahilin da ko hailan matarsa ba bai sani ba. Amma yana ganin dan me kai za ka yi magana akan siyasa, shi ya kamata yi. Kila shi ne dan kasa, kai ci rani ka zo. Shi ne mai hankali, kai ba ka da hankali. Shi ya san ya kamata, kai ba ka san ya kamata ba. Wani irin tunani ne haka, ba kai wa kanka adalci ba. Daka sayyidina Abdullahi dan Abu yake cewa hatta karaja hajjan, har sai da sayyidina Umar ya fita aikin haji, fa karatu ma'ahu, sai na bi shi muka fita tare. Falamma raja'tu wa kunna bi ba'd at-tariq, da muka tafi aikin hajin ma ban yi masa magana ba, na bashi yayi aikin hajin sa a tsanake. Yace har sai da muka gama aikin hajin muka kamo hanya zamu dawo gida, muna cikin hanya muna tafiya adala ilal araki lihajatin lahu, sai sayyidina Umar ya kebance zuwa ga wata bishiya da ake kira da suna Arak. Ita ce bishiyar da Larabawa suke yawan aswaki da ita. Za ku ga aswakin da ake kawo shi daga kasashen Larabawa, wata bishiya ce mai sulbin jiki, an gane ko? To ita ake kira da shajaratul Arak. Ita tana da yawa a kasarsu. Annabi yana yin aswaki da wannan bishiyar, shi yasa aka fi yin aswaki da ita. To sayyidina Umar sai ya ja gefe a hanya, ya je gindin irin wannan bishiyar dan ya biya bukata, ko dai ya tsuguno ko kuma ya bawali. Kala Abdullahi dan Abbas ya ce fa waqaftu lahu hatta faraga, sai na jira na tsaya na jira shi har sai da ya gama biyan bukatarsa. Thumma sirtu ma'ahu, sannan sai na biyo shi muka ci gaba da tafiya. Fa qultu ya amiral mu'minin, to anan ne na samu dama nace ya sarkin mu'mine, ku ga sunan da ya kira shi da shi. Shi kansa sunan a cikinsa akwai mutuntawa da girmamawa, bai ce Umar ba, sai ce ya sarkin mu'minai. Kalmar sarkin mu'minai title ne na shugaban kasa a zamanin sahabbai. Umar aka fara gayawa. Wata rana sayyidina Umar ya shiga gida, sahabbai suna zaune a masallaci suna jiransa, sai ga wasu mutanen Iraki sun zo. Da suka zo sai suka ce ina amirul mu'minina. Asali waɗannan mutanen Iraƙin su suka kawo laƙabin. Shi ke nan daga nan sahabbai suka ji amirul mu'minin, shi ke nan sai sunan ya albarka sai ya kama bakinsu. Tun daga nan Umar amirul mu'minina ake ce masa, Uthman amirul mu'minina, Alima amirul mu'minina. Amma kafin Umar, Abubakar ba a taɓa ce masa amirul mu'minina ba, har Abubakar ya bar duniya sunan amirul mu'minina ma bai zo ba. Shi khalifata rasulillahi ake ce masa, khalifan manzon Allah. To kuma wannan yake nuna maka ba laifi bane duk wani matsayi da Allah ya bawa mutum ka bashi wannan darajar da Allah ya bashi. In sarki ne ka bashi sunan sarki, kamar ta bashi karka kira sunansa tsirara. In gwamna ne excellency, in shugaban kasa ne excellency, in senator ne distinguish, an gane ko? Kai ko dagaci ne a ce maka ranka ya dade, ko abokinka ne da kana ce masa tanko, yanzu sai aka masa mai unguwa, to ya zama ranka ya dade. Yanzu karka kira shi tanko tsirararsa. In kai haka baka mutunta girmamawa ba, baka mutunta babba ba, kuma girmama babba girmama Allah ne ko kafiri ne kuwa sai ka bashi wannan girman domin fir'auna kafiri ne amma Allah ya hana annabi Musa ya kira shi da suna tsarara fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha abdullahi dan abba yace shine su gaya masa sunan sarautarsa kar su kira shi da suna tsarara kama yau zaka ga shugabanninmu suna fuskantar kalubale a wajen mu ta fuskar irin wannan sai kaga yaro dan karamin shugaba yayi jika na nawa da shi amma zai kira sunan sa tsarara kamar sa'ansa kai kamar ma wanda shi ya girme shi to wannan baya daga cikin ladabin musulunci da haka abdullahi dan abba zai ce sai nace da shi ya amiral mu'minina ya sarkin mu'minai manil latani tazaharata ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min azwajihi waɗanne mata ne guda biyu suka haɗe wa annabi kai daga cikin matayensa da qur'ani ya faɗa wa in tazahara alaihi in kuka ci gaba da haɗe masa kai ko biyin nan Allah ya ne musu faɗa to suwaye tunda matan su tara ne aya bata kama suna ba ba dole ka san wa da wace ke abin ya faru da ita ba to shine abdullahi dan abbas yake tambaye umar ya gaya masa sunan su dan ya ji fa qala sai sayyidina umar yace da shi tilka hafsatu wa aisha Aisha da Hafsa ce kaga adalci ko domin Hafsa ƴar Umar ce inda a ce Umar mai son zuciya ne ba zai faɗi sunan ƴarsa ba sai ya faɗi sunan wasu ko kuma ya ki faɗa yake kai wasu ne dai daga cikin su amma yake Aisha ce da Hafsa ma'ana har da ƴarsa a ciki wannan shine adalci shine amana kala Abdullahi dan Abbas yace fa qultu sai nace da shi wallahi in kuntu la uridu an as'alaka an hadha mundu sana yace wallahi ya sarkin mu'minai akan wannan kalmar kadai naso in tambaye ka yau tsawon shekara guda sai yau na samu dama wannan mas'alar kadai na jira nayi dako har tsawon shekara guda kafin in samu damar da zan tambaye ka fama astati'u ban samu ikon tambaye ka ba haibatan laka saboda kwarjininka da nake gani da girmama ka da nake yi kala sai Umar yace da shi fala tafa'al dan tawaru'u yace a haba yaro karkai haka cewa karkai haka yana nufin karka girmama malami a'a tawaru'u ne na sayyidina Umar kamar kai ne ka tashi ka ba babanka wajen zama sai yace a bashi bashi zauna yana nufin gobe in ka ganshi a tsaye ka ci gaba da zama karka tashi ka bashi waje a'a tawaru'u ne da haka sayyidina Umar yake masa haba ina ma dai baka yi haka ba kar kai haka ma zananta anna indi min ilmin fas'alni duk abin da kake tsammani ina da shi na ilimi kai tsaye ka zo ka tambaye ni ya bashi wannan izinin fa in kana li ilmun khabbartuka bihi in ina da ilimi akan abin in ka tambaye ni zan gaya ma ba zan koyi ma ba kala abdullahi dan abba zai ce thumma kala umar daga nan sai sayyidina umar yace da ni wallahi na rantse da Allah in kunna fil jahiliya mu da mun kasance a lokacin jahiliya ma na'uddu lin nisa'i amran ba ma ba wa mata wani muhimmanci domin a wannan lokacin kashe shi kuma suke yi da haka yace mu lokacin jahiliya yaro kafin musulunci ya zo mana ba mu dauki mace da kima ba ba mu dauke ta wata tsiya ba bata isa mu shawarce ta ba duk abin da zamu gaban kanmu muke ba ma shawara da mata mana yanzu kaga abdullahi dan umar a dan abbas kai zai samu ribar tambaya kaga tambayar da yayi an bashi amsar ta fa to amma yanzu da yake yayi ladabi kuma ya taru lokacin da ya dace yanzu gashi za a bashi wani labari da wani ilimin da bai san shi ba kuma hankalinsa bai kai tambaya ba to kai ma haka ne in ka samu malamin ka cikin yanayi mai kyau kai masa tambaya to sai ka samu amsar tambayarka kuma sai ka samu alakoro mai yawa sai ya baka ilimin da sai ka dade shekaru da yawa baka kai wajen ba kila ma in ba dan wannan sa'ar da ka taka ba har ka mutu ba za ka san wannan abin ba to da haka yanzu mun sayyidina Umar ya ji dadin ladabin da Abdullahi dan Umar dan Abbas yayi da girmama shi da yanzu ya bashi amsar sa kuma zai kara masa da wata amsar dan fa'ida domin wannan abin da sayyidina Umar zai bawa Abdullahi dan Abbas labari akan sa Ibn Abbas bai san shi ba dan shi bai yi rayuwar jahiliya ba lokacin da wannan abin yake faruwa shi ba a haife shi ba to gashi yanzu Umar zai bashi labari ba tare da kuma ya tambaya ba da haka yace hatta anzalallahu fihinna ma anzala har sai daga baya da Allah ya saukar da abin da ya saukar game da mata na farko yace a basu gado da ba a basu na biyu yace a ba su sadaki da ba a ba su na uku yace kar a raba su a cikin kayan gado da raba su ake a cikin kayan gado kamar akuya da tinkiya da sauransu sannan yace kar a yi musu auren dole duk waɗannan ayoyin suna nan a Qur'ani للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا وآتوا النساء صدقاتهن نهلا جدا باهكا كما يتي ولا لا يهل لكم أن ترثوا النساء كرها هكا يتي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف كوانا إرائران سؤايوين ديوا وان دا قرآن يسو كدا سوينا نيما وماتا انشي wanda da ba su da wannan yancin da haka Umar yake bashi labari yace wa qasama lahunna ma qasama qur'ani ya raba kaso ya ba su na gurgurdan abin da ya raba kala Umar yace fa baina ana fi amrin ata'ammaruhu wata rana katsan ina tsara wani al'amarin da zan gudanar gaban kaina akan sa iz qalat imraati sai matata ta yi min katsalandan ta sa baki ta ce da ni law sana'ata kaza wa kaza ina ma dai kaza da kaza kai kala umar yace fa qultu laha sai na ce da ita malaki walima ha huna ina ruwanki na gwale ta nace ina ruwanki saboda yanzu ta zo masa da abin da a al'ada ba a yi a da su maza duk abin da suka yanke shi mata suke bi ba sa sa musu baki wannan shine asalin al'adar jahiliya musulunci ne yazo da cewa ka shawarci matarka domin annabi yana shawartar matansa musulunci ne yazo in za kai wani abin a gida sai ta yadda kai ma ka yadda kun samu daidaito sannan ayi fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima to da haka musulunci ne yazo ya bawa mata duk irin wannan yancin to lokacin ba a riga an saba da na musuluncin ba shine sai Umar zai wani abu sai matarsa ta sa masa baki shine ya daka mata tsaya ce ina ruwanki fi matakallufuki fi amrin uriduhu dan me zaki sa baki a cikin abin da ni ga abin da nake so ke kuma ki samu baki ki ce ga abin da za a yi faqalat li Umar yace sai matata ta ce da ni ajaban laka ya ibn al-khattab amma kai dan khattab ka bani mamaki ma turidu an turaji'a anta kai baka so in kana abu wai a sa maka baki wa inna ibnataka laturaji'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ka sani yakka tana can gidan annabi shi ma in yana abu tana sa masa baki yace hatta ya zalla yawman yawmuhu ghadban wani lokaci ma annabi in yana magana in yakka ta sa masa baki har yakan fusata ya wuni yana fushi da ita to amma duk da haka hakan bai hana gobe in zai yi wani abin ta sake sa masa bakin ba ma'ana abin da take so ta nuna wa Umar annabin da yafi ka annabin da kake koyi da shi yarka tana can tana auren sa kuma yana neman shawarar ta kuma wani lokaci har ta sa masa baki a magana ta faɗi sabanin ra'ayin sa ta kawo nata ra'ayin har ma yayi fushi ya wuni bai mata magana ba amma duk da haka kuma ana zama da shi lafiya to dan me kai dan na sa maka baki zaka ce bazan sa baki ba ma'ana yanzu kaga kamar matar Umar tana neman yanci a fakaice ko to Umar bai taba tsammanin hakan tana faruwa a gidan Annabi ba to wannan maganar da matarsa ta gaya masa sai ya jawo hankalinsa faqama Umar nan take sai sayyidina Umar ya tashi fa akhadha ridahu makanahu nan take ya dauki rigarsa kuma yafinsa ya yafa ya fita dan ya je ya bi diddigi shin wannan abin da ta faɗa cewa yarsa tana yi a gidan Annabi da gaske ne hatta da kala ala Hafsata hasi da yaje wajen yarsa na Hafsa fa qala laha sai ya ce da ita ya bunayya ya ke yar karamar yata innaki la turaji'ina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai da gaske ne har kukan yi sa'in sa da Annabi ya faɗa ki faɗa hatta ya zalla yawmuhu ghadban har ya wuni yana fushi da ke faqalat hafsatu wallahi inna lanuraji'uhu tace kwarai kwana rantsi da Allah ba ma ni kadai ba dukkan mu matan sa muka kiya musu da shi wani lokaci kuma har mu fusata shi abinda wannan yake nunawa duk matsayinka baka wuce matarka ku yi sa'in sa da ita ba kuma dan matarka ta yi sa'in sa da kai ko kai annabi ne baya nuna ta kafirta saboda ita anan ba da annabtar tai ja'in ja ba da wa tai ja'in ja da mijinta ko ba haka ba yanzu idan ka fito office din kai gwamna ne duk abin da ka fada ta za a yassa yassa ko kai wani janar ne na soja yassa yassa amma in ka shiga gida ka fada ta ce me kace ma haba ya ma za a yi haka kuma baka isa ka ce dan me ba zaka ce kurata su zo su kama ta ne in ba sun kama ta kai zaka fito da ita ita a lokacin ba raina matsayin ka tai ba amma ita kallon ka take yi a matsayin me farahula koda da kaki a jikinka ita yanzu mijinta take kallo ba janar din soja ba a waje kake janar amma a gida fa mai gida ne kai to da yawa daga cikin maza na daga cikin abin da yake sa su kasa fahimtar juna da matan su yana so yadda ake bashi girma a waje wai a gida ma sai an bashi ba zai yi ba a gida sunan ka miji kuma dole ka hakura ka karbi wannan sunan ka sako ayi mu'amala da kai ta farar hula ta mutun da mutun a waje ne kake sarki mai kaho biyu amma a gida ko kaho baka da shi bare ya kai biyu a waje ne kake rike bindiga amma a gida salin alin kake shigowa ba bindiga ko kulki babu dan gida bai dace da kulki ba to da haka mu fahimci wannan amma idan kana ganin kai alhaji ne a waje in ka fada kowa sai ya ji kowa durƙusa ma yake kuma kana jiran wai ita ma ta durƙusa ma wallahi ba za ta durƙusa ba saboda ita mace haka Allah ya yi ta duk girman mijinta duk shekarunta duk shekarunta ko yayi jika da ita ita kallon sa'ansa take yi shi yasa yanzu mata ka za ta saki baki ta gaya ma abu in ƴaƴanka suna nan a wajen sai su ji abin yayi nauyi saboda su babansa suka kalla ita kuma me ta kalla mijinta mijinta wani daga cikin ƴaƴanka sai ya ji haushinta ya ga bari ya kai mata duka ko ya kullace ta saboda shi yana ganin araina ubansa ita kuma tana ganin mijinta ne sa'anta ne to ya kamata mu fahimci wannan to da haka dai Nana Hafsa tace wallahi ba ma ni kadai ba dukkanmu ma annabi yana fada mu fada kuma wani lokaci ya ji haushi ya wuni bai mana magana ba da haka duk ustazancinka ko kai ne limamin makka wata ran matarka za ta fusata ka kuma ka wuni ba kai mata magana ba wannan kuma baya rage darajarka dan adam ne kai annabawa ma suna yin haka dan da yawa wasu mata sai zo ce malam kuma yayi kaza kuma fa ustazi ne to sai me dan ustazi ne shikenan ba zai fushi ba an gane ko amfanin karanta ire-iren wannan hadisan sanin yadda rayuwa take saboda akwai wanda kwata-kwata bai san ya rayuwa take ba ya dauke ta a baibai in kai malami ne ya dauke ka wani ma'asumi ma'asumi musamman a kasar Hausa yanzu malami a ganshi da matarsa sun je wani park shan ice cream yanzu malami da kansa ba wai shi kallon matarka bace shi abin da yake kallo kawai kai malami to kawai dan na zama malami shike na zama mala'ika ka gane da bambanci da malam da mala'ika fa mala'ika shine wanda shi ba ruwan sama da mace amma malam mutun ne fa dan adam ne yana soyayya kamar yadda kake yi ko ba haka ba yana bege kamar yadda kake yi matsalar da aka samu al'ada kasan mu ce tana da ƙarfi kuma mutanen mu suna da riko da al'ada na kankan amma yanzu da za a nuna maka limamin maka a filin kwallo yana zulliya yana sai ka sha mamaki amma yanzu kai kawai gani akai ka kalla sai ya zame maka wani kaba'irul zunub amma duk wanda ya karatu a kasashen Larabawa tambaye shi da manya-manyan malamai a lokacin hutu za ku fita bayan gari malaman da duniya take jin su amma za su je su sa jesi ku sa jesi amma fa ba wai gajeren wando ba ku yi kwallo ka yanke su wani lokaci su yanke ka wannan shine imani wannan shine addini al-imanu sa'atan fasa'a annabi sallallahu alaihi wasallama da kasantuwarsa annabi amma yana da lokacin da yake fitowa ayi tseren doki da shi da sahabbai ayi tsere saboda su al'adar su ce shi yasa yanzu zaka ga wani dan bid'a ya nuno sarakunan Saudiya yana zagi wai kalli sarki yana wasan wuka ka ji sakarai to dan yayi wasu al'adar garin su ce al'adar su ce kuma shi da yake zagin wancan mai wasan wuka amma shi ba a garin su zaka ga tsoho ana timar ganga yana rawa shi kuma da sunan addini su wancan ba da addini suka yi ba su al'ada ce gargajiya ce amma kai da sunan addini ma kake yi ma anzalallahu bihi min sultan a cikin masallaci yanzu wani dattijo da aka turo min clip din sa na gani kada mandiri ake wallahi yadda ka anya wannan ma ba kwaya sha ba kuwa tsoho da furfuransa da komai amma kar ka ga yadda yake kuma illar abin shine da sunan addini inda ba da sunan addini bane ba laifi kowa yana da damar ya shakata wani lokaci ya dan rawaha wani lokaci ya dan sakata ya wala saboda dan adam haka yake bambancin mutum da mala'ika kenan sadaka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da komai wanda in muka bi za mu huta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da addini kuma ya zo mana da rayuwa ya zo mana da hutawa ya zo mana kuma da bautar Allah daka in kaga kana kunci a cikin addini baka fahimci addinin bane amma addini babu kunci wabtagi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya sadaka dai nana Hafsa ta fada tace lalle hakan yana faruwa fa qultu sai nace inji sayyidina Umar ta'alamina anni uhadhziruki uqubatallahi to ki sani ke yata ni dai ina jiye miki tsoran azabar Allah mana shi Umar zai yassa fada yana ganin bai kamata ta rinka fada in fada da annabi ba wa ghadaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma ina jiye miki tsoran fushin annabi wanda a wannan fagen fushin annabi ba laifi bane an gane ko miji yayi fushi da matarsa mata ta yi fushi da mijinta is common ba wani abu bane to amma dai Umar shi irin abin nan ne na dattako yace to ina jiye miki tsoran fushin Allah da azabarsa kuma ina jiye miki tsoran fushin annabi ya bunayya ya ki yar karama kyata ya bunayyatu la yagurrannaki hadhihi allati a'jabaha husnuha hubbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iyaha yace kada wannan wacce kanta yake kayatar da ita da kuma san da annabi yake mata ta rude ki yana nufin Aisha domin kun san mata sukan kwaikwayi junansu idan mace ta zo gidanka sai ta tarar da wata matar to abin da ta ga waccan take maka shi za ta yi ma to shi kuma al'adar namiji ba haka bace idan ka fi son wance to sai ta yi maka abin da ita kadai take iya maka shi ka kyale ta idan wacce bata kaita ba a wajenka ta yi ma irin wannan to ranka sai ya baci sai kai mata bujibuji to shine Umar yake nuna mata ahir kada dan kin ga Aisha ita yar lela ce yar gaban goshi saboda tana da kyau kuma annabi yana son ta so na musamman to kada wannan kyan nata da soyayyar da annabi yake mata ta sa ta rinka wani abu ke kuma ki rinka koyi da ita alhalin ke kuma matsayin ki bai kai nata ba to wannan yana daga cikin irin fadace fadacen da ya kamata iyaye su rinka wa ƴaƴan su mata domin sau da dama wata yarinyar in ta je wani gidan tana shiga wani hurumi ne da bata kai ta shiga ba shi yake ja dole sai ita zaman ya gagare ta kuma ba wai sai yakka ba ko a matan ko ba sai matanka ba ko a ƴaƴanka akwai dan da zai maka wani laifi ka kyale shi wani in yayi ba za ka kyale shi ba ko a yaranka na kasuwa akwai wanda yake da alfarmar in yayi kaza za ka kyale shi amma in wani ne ba shi ba sai ka taka shi to ita soyayya da kauna tana sa ka iya afuwa ka yafe wa mutum in yayi maka ba daidai ba shi yasa Bahaushe hikimar zance yace so me hana ganin laifi sadaka sayyidina Umar anan yana hannunka mai sanda ga Isa karki biye wa Aisha kala mai ruwaya yace thumma kharajtu hatta dakaltu ala ummi salama Umar kai yace da kansa sai na fita daga gidan yata Hafsa sai kuma na dawo gidan ummu salama li qarabati minha saboda ummu salama tana da dangantakar jini da Umar suna da family relation dangantaka ta iyali ta dangi an gane ko to dan haka Umar yace sai na shigo gidan Ummu Salama ita ma yar uwa ta ce zan iya zuwa gidanta fa kallamtu ha ne magana da ita fa qalat Ummu Salama ita ma Ummu Salama ta ce da ni ajaban laka ya ibn al-Khattab kai abun mamakin ka kai dai Umar dan Khattab dakalta fi kulli shay'in cikin komai sai ka sa bakinka ai mu'amalar miji da mata ba a sa baki abinda take so ta nuna masa kenan ai yakka da mijinta in ka ce za ka rinka shiga komai tsakaninsu wata ran sai sun baka kunya kamar yara ne ijunansu da danka da dan makoci sai kaga suna fada kai a dole ga mai da sai kazo zaka tarewa danka to za su baka kunya sai ka gama fadan anjima sai ka gansu a yashi suna alkafira tare sai yazo ya kama hannu sai ya ce aboki na zo mu tafi yanzu kai ne bare su sun hada kansu to da ka iyaye su yi taka tsantsan wajen shiga tsakanin ma'aurata duk yadda kake son yakka wani abin tsakaninta da mijinta ka batta kawai domin tsakanin mata da miji sai Allah haka Bahaushe yace to da ka Ummu Salama tace kai Umar ka bani mamaki yanzu kai komai sai ka shiga baka san tsakanin mata da miji sai Allah ba yanzu har sai ka ce wa Hafsa kace kaza kace kaza wannan tsakaninta da mijinta ba ruwanka kakka shiga wannan da ka take cewa da kalta bi kulli shay'in hatta tabtagi an tadkhula bayna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi abin mamaki yanzu har kokari kake sai ka shiga tsakanin annabi da matayansa fa akhazatni wallahi akhazan umar dan khattab yace wannan kalma da ummu salama ta gaya min sai da ta yi min tasiri a zuciyata na gane eh gaskiya ne akwai abin da bai kamata a ce na sa baki ba kasaratni an ba'di ma kuntu ajidu wannan kalmar da ummu salama ta gaya min ta karya zuciyata ta rage min wani sasin radadi da nake ji da aka ce yata tana sa in sa da annabi to yanzu ummu salama ta wayan min da kai ai akwai abin da ban isa in shiga ba in kyale kawai wannan tsakanin mata ne da miji to da ina jin zafin abin amma yanzu kuma sai na ji radadin ya tafi yace fakharatu min indiha daga nan ita ma ummu salama sai na fita daga gidanta na kyale ta wa kana li sahibun min al ansari yace to kuma dama ina da wani aboki dan Madina shi Umar kun san dan Makka ne yace to ina da wani aboki dan Madina shi wannan abokin nasa dan Madina sun hada jari da shi Umar ya kawo wani kaso na jari shi ma ya kawo wani kaso na jari sai suke yin kasuwanci iri daya suka kama rumfa aya daya a kasuwa to dabarar hada jarin saboda in kowannan su shi kada yake kasuwancin sa to kullun ba za su samu damar zuwa wajen annabi su kwashi ilimi ba to sai suka yi dabara sai suka hada jari yau idan Umar ya tafi kasuwa shi wannan abokin sai ya je makaranta idan yamma tayi shi Umar ya dawo daga makaranta wajen annabi shi kuma wancan ya dawo daga kasuwa sai a zo duk ribar da aka samu a kasuwa shi wancan sai ya kawo sai a lissafa sai a raba shi kuma Umar da hadisan da ya ji sai ya gaya masa to kaga kowa bai yi asara ba gobe shi Umar sai ya tafi kasuwa shi kuma wancan gobe sai ya tafi makaranta to haka suke yi to wannan abokin nasa dan Madina shi Umar zai bada labari akan sa anan yace idza gibtu atani bil khabari inni ban je makaranta ba shi yake kawo min labarin abin da ya faru a makaranta wa idza gaba in kuma shi bai je ba kuntu ana atihi bil khabar ni kuma ni nake kawo masa labari wa nahnu natakhawwafu malikan min muluki gassa yace kuma wa nahnu alhalumu natakhawwafu muna jin tsoran malikan wani mai mulki min muluki gassa daga sarakunan Gassan Gassan wani yanki ne a ƙasar Yemen ma'ana a wannan lokaci da wannan abin da Umar yake ba da labarin faruwar sa ana tsaka da zaman dardar domin a lokacin ana tsoran wani hakimi ko sarki daga cikin sarakunan ƙasar Yemen zai iya kawo annabi hari kamar kai ne zaka ba da labari sai ka ce ana tsaka da Boko Haram ko iyayenmu in za su ba da labari sai su ce lokacin da aka kashe Saddauna ko lokacin yakin Ojoku yakin Basasa sau da dama mutanen da in za su ba da labarin wani abu ya faru sai su hada shi da wani gagarumin abu wanda ya faru wanda kowa ya sani sukan daura tarihi da wannan ina fata an gani to wannan shine abin da Umar yake so ya faɗa ana muna cikin halin zaman dardar muna tsoron wani sarki daga cikin sarakunan ƙasar Yemen zai iya kawo hari zukira lana annahu yuridu ay yasira ilaina wanda an ba mu labari cewa wannan sarkin yana mana tanadi zai kawo mana hari a Madina faqadimta la'atu suduruna minhu a lokacin duk zukatan mu sun cika da tsoran harin da zai iya kawo mana fa idza sahibi al ansari to ana tsaka da haka ranan ni kuma ban je makaranta ba sai ga wannan abokin nawa dan Madina ya zo ya dukkul baba yana kwankwasa min kofa gwangwangwang alamar yau wani abu mai muhimmanci ya faru fito in baka labari to shi Umar a tunaninsa wannan abun tsoron da ake jin tsoro shi ya faru yanzu kamar kai ne ana cewa gari ba lafiya sai kaji ana buga kofar gidanka bugawa ta tashin hankali ai sai ka dauka abin ne yazo gidanka ko to ashe kuma ba haka bane to da haka Umar yace muna cikin wannan zaman dardar sai ga wannan abokin nawa yazo yana buga mun kofa da karfi fa kala yana cewa da ni ifta ifta bude bude fa qultu sai nace da shi ja al ghassaniyu shin sarkin gassanan ne ya kawo harin fa kala sai yace bal ashaddu min zalika a musibar ta mafi wannan to zamu ji me yace musibar Umar yace sai yace da ni iita zala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azwajahu manzon Allah fa di ya rabu da matansa ma'ana wani abu ne ya faru a gidan annabi na cajin kai sai da annabi ya fita harkan matarsa duka ya zama ba wacce yake shiri da ita a lokacin duk sun bata masa rai ya fusata kaga dai ga annabtar ga tausayin ga kyakkyawan mu'amalar amma ga yadda hali ya kasance ga yadda hali ya kasance to wannan abin da labari ya yaɗa a gari ai annabi ya rabu da matansa to hankalin kowa ya tashi waɗansu kalmar ya rabu da matansa sai suka ɗauka ya sake su yanzu annabi bai da mata ko ɗaya duk ya saki matansa domin lafazin iita zala ya nisance su zata iya ɗaukar ma'anan nisanta ta saki zata iya ɗaukar ma'anan nisanta sun fusata shi yanzu ya fita harkar su amma bai sake su ba an gane ko da haka wannan mutumin ya kawo wa Umar labari to me yasa ya damu ya zo ya gaya wa Umar saboda abin ya shafi Umar ai cikin matan akwai ƴar Umar to shi yasa yake dokin ya zo ya gaya wa Umar Umar yace fa qultu sai nace da shi rajima anfu Hafsa lalle ku Hafsa ta yi asara kalmar rajima anfu ma'ana ta ci da ƙasa su larabawa sukan faɗi wannan suna nufin wata asara ko wani abin takaici ya same ka to kaga Umar ana gaya masa yassa ce ta zo ransa ko ba haka ba da haka sai Umar ya ce ragima anfu Hafsata wa Aisha lalle hancin Hafsa da Aisha ya tunkuyi ƙasa abin nufi ya ɗauki laifin ya ɗora musu domin Umar yana ganin su ne matan da a gidan annabi suka fi taja masa kai kuma annabi yana haƙuri da su saboda ƙaunar da yake musu da kuma Allah ya hana shi ya rabu da su kuma Allah ne ma ya hada auren domin kamar yadda kuka sani Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mala'ika ne ya kawo masa ita har sau uku kafin ya nemi aurenta Hafsa kuma annabi ya taba sakarta Allah ya turo mala'ika ya ce ka maida ita matarka ce mutu ka raba takalmin kifi ka takalmin kaza ba rabuwa to kaga irin waɗannan matan sai kai hakuri da su ko yanzu mafi yawancin matan da zaka ga suka fi cajawa maza kai matar da ta tabbatar ba za ka sake ta ba in mace ta tabbatar miji ba zai iya sakarta ba to fa sai dai ya hakuri da ita kuma hanya biyu take sa mace ta tabbatar ba za ka iya sakarta ba ta yi ma duk laifin da ya kamata a ce ka sake ta amma ka ki sakarta to yanzu ta tabbatar da ta zame maka alaƙaƙai na biyu ta tara ƴaƴa ta zama uwar garke ta ci gida to yanzu tana ganin ta zame maka kadangaren bakin tulu ta wani dattijo da matarsa dattijuwa kamar kaka take a wajenmu in ta yi laifi ta san shi mijin mafaɗaci ne da haka in ta yi laifi aka ce mata baba wance baba fa zai dawo ta ce to ya za a yi da mu dai ba za mu saku ba haka take faɗa to ya za a yi da mu dai ba za mu saku ba to da haka idan mace ta san mijinta ba zai iya sakarta ba to in baka yi wasa ba wallahi ta rinka gara ka kenan yana daga cikin hikimar saki takawa mata burki akan wasu shegantakar tasu in ta san za ta iya barin gidan ko da yaushe kuma tana son auren to dole in ta yi ba daidai ba ta dawo ta bada haƙuri kai wani ba daidai din ba ba za ta iya ba to Aisha da Hafsa sun tabbatar annabi ba zai sake su ba yo ya saka ma Allah ya ce ya mayar shi yasa galibi sauran ma in suna so su yi wani tsokana sai dai su fake da su to shi yasa ana gaya wa Umar ya ce ragima anfu Hafsata wa Aishata lalle Aisha da Hafsa hancinsu ya tunkuyi ƙasa ma'ana sun yi ba daidai ba Umar ya ce fa akhastu saubi nan da nan na ɗauki tufafina ma'ana mayafina ko rigata fa akhruju hatta ji'tu sai na fita har sai da nazo gidan annabi fa iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi mashruba sai na tadda annabi a dan wani karamin daki lahu nasa يرقى عليها بأجلة تو أداكن أكوي متتاكل بيني النبينا هواكي ننزي هوسمني كما نشبو نجي سيدنا عمر يتي وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود da na shigo sai na tarar da wani yaron annabi mai masa aiki baki dan afrika yana zaune a cikin dakin ala ra'asid daraja shi kuma yana can karshen matattakalar mana annabi ya gama hawa shi kuma yana karshen matattakala shi annabi ya shiga daki kenan shi kuma yaron bai shiga ba ni kuma na shigo to shi ya ganni fa qultu lahu inji umar sai nace yace sai nace da wannan yaron qul hadha umar ibn al-khattab ga yawa annabi ga umar dan khattabi yazo mana a nema masa ai masa iso yace fa azinali nan take sai annabi yace a ce mun in shigo kala umar yace fa qasastu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadha alhadith da naje sai na ga yawa annabi labarin nan dukkanin sa yadda na ga ya maka tun daga farkon sa cewa ga abin da ya faru daki daki ga labarin da yazo mun cewa annabi ya nisanci matansa falamma balagtu haditha ummi salama yace yayin da nazo kan magana da ummu salama ta gaya min ai a cikin labarin akwai magana ummu salama ko da tace ajaban laka ibn al-khattab dakalta fi kulli shay mamakin ka ya dan khattab yanzu kai komai sai ka shiga har tsakanin annabi da matansa sai ka shiga to da nazo kan wannan gabar ina gaya wa annabi ita ga abin da ummu salama tace da ni tabassama rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fashe da dariya mana abinda ummu salama ta faɗa gaskiya ne dan ta kamar ka kai uban amarya ne ba komai kake shiga ba in tana faɗa da mijinta batta da mijinta dan ta kamar ka kai uban ango ne ba komai zaka shiga masa ba in yana faɗa da matarsa dan ta kamar ki ce uwar ango ce ba komai zaki shiga ba in yana faɗa da matansa yana daga cikin matsalar da ake samu yau a duniya iyaye su rinka shiga faɗa tsakanin ƴaƴansu ma'aurata to sai su zo su bata auren sai su zo su damula auren duk fadan da miji yayi da matarsa ku bar su dare yayi su kwanta shikenan fadan ya kare to amma idan ka zo kai daga waje kace zaka shiga ka tare fada to sai a irin wancan na yara ka shiga tsakanin yara ka raba su fada ka goyi da bayan naka shi kuma yace aboki na ungu alawa kaga kai ne bare kai ne abin zaka za a yi wadariya to da haka dai ba kowane fada bane ake shiga tsakanin ma'aurata daka annabi da yaji abin da ummu salama ta fada wa umar sai ya dariya wannan dariyar alama ce ta tabbatar da abin da ummu salama ta fada haka ne sai ta ce wa innahu la ala hasirin umar yace kai wa innahu lokacin da nake bawa annabi wannan labarin lalle shi la ala hasirin yana kan tabar makkaba to kaga wannan ya nuna ya halatta a zauna a ne tabar makkaba annabi yana kwanciya kan tabar makkaba akwai malaman da suka ce zama akan tabar makka ba haramun ne saboda Allah ya ce waja'alna jahannama lil kafirina hasira Allah ya ce jahannama ita ce tabar makka ba ta kafirai da haka a mazhabar zahiriya ibn hazm ya ce baya halatta ai sallah akan tabar makka ba saboda wannan ayar baya halatta a zauna akan ta saboda wannan ayar to amma malamai suka ce a'a annabi yana zama akan tabar makka ba waccan ta wuta ce wannan kuma ba ta wuta bace waccan alahira ce wannan kuma a duniya ce to da haka lokacin da annabi yake fadar umar yake bawa annabi wannan labarin yace yana kan tabar makkaba ma bainahu wa bainahu shay'un tsakanin sa da tabar makkaban babu wata shimfida to idan ka zauna akan tantagariyar tabarma ko ta roba ko ta kaba in dai baka shimfida wata dadduma ko wani shimfida ba to shatin jikin tabarma zai fito a ina a jikinka to abinda umar yake so ya fada kenan yace wata hata ra'asihi wisadatun amma a ƙarƙashin kan annabi daidai wajen kansa akwai matashin kai min adamin nafata hashuha lifun sosan cikinta auduga ne lif shi ne auduga wa inna inda rijilaihi amma a daidai wajen ƙafafuwan annabi ƙarazan akwai gabaruwa ko bagaruwa duk ana faɗa kamar hawainiya da wahainiya duk ana faɗa wasu Hausawan su ce gabaruwa wasu ce bagaruwa wasu ce hawainiya wasu ce hawainiya duk ana faɗa to da haka a daidai wajen kafar annabi akwai bagaruwa masbuban an zibeta wa inda ra'asihi daidai wajen kansa kuma uhabun akwai fatu mu'allaqatun arataye mana waɗanda ko an je me ko ba a je me ba ga kuma abin jimar yanzu Umar yana gaya mana yadda ɗakin da annabi yake ne da abubuwan da aka aje a ɗakin. Umar yace fara'aitu athara al-hasiri fi janbihi, sai naga shatin tabarma duk ya fito a jikin annabi gefansa, kwibin jikinsa. Umar yace fa bakaitu, sai na fashe da kuka saboda kaunar annabi da tausaya masa. A ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya fi kauna duk duniya, amma a ce shimfidar da zai kwanta a kai ma bai samu ba, ba wata katifar a zo a gani sai tabarma kabar duk da ta yi masa shaci a jikinsa. Umar yace wannan yasa sai na fashe da kuka. Fa qala, sai annabi yace da ni, ma yubkika, me yasa ka kuka ya kai Umar? Fa qultu, sai na ce ya rasulullahi, ya ma'aikin Allah, inna kisra wa qaisar, sarkin Farisa da sarkin Rom manya-manyan sarakuna ne a wannan lokacin, amma arna ne. Yace fi ma huma fihi, duk da halin da suke ciki na kafircewa Allah, amma kuma suna cikin daular duniya, wanda kai ma'aikin Allah da da'ar da kake wa Allah, kai ya fi cancanta ka zama cikin daular duniya, amma kuma sai ga ka kai kake cikin wahalar duniya. Wannan ita ce shi ne tsarin Allah. Galibi bayin Allah na kwarai sun fi shan me? Wahalar duniya. Galibi mutanen banza sun fi me? Morewa duniya. Ad-dunya sujunul mu'min wa jannatul kafir. Haka manzo Allah ya faɗa, duniya kurkukun mu'mini ce, aljanna kafiri ce. Da haka sayyidina Umar yace wa anta rasulullah, gashi kai manzon Allah ne, amma ga halin da kake ciki. Fa qala, sai annabi yace da Umar, ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah? Umar, yanzu ba zaka yadda ba su an ba su duniya, mu a ba mu lahira? Ma'ana annabi ya faɗi wannan kalma dan rarrashi ga sayyidina Umar. Mahalli shahi cikin hadisi tun ya riga ya gabata, ko kauracewa mata da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya bayyana a cikin hadisin. To sannan kuma fassara wa in tazahara alaihi, duk ta bayyana a cikin hadisin. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabut tafsir suratul tahrimi, babun tabtagi maradata azwajik. To saboda lokaci, tuntuni lokacin ya ja, na yi ta kokarin daman dai mu kai karshen hadisin, duk da hadisi ne mai tsawo, dole mun hakura mu tsaya a haka. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa, sai mu dora daga inda muka tsaya, sai mu karasa hadisi na biyu wanda shi ma mai tsawo ne, kuma yana da alaka da abin da muka faro a kai. Abin da muka faɗa ya zama daidai, Allah ya haɗa mu alada, wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A makon da ya wuce na yi mantuwa, akwai rasuwa da aka yi mana a wannan unguwa mai albarka ta ɗaya daga cikin dattawa kuma mutanen kirki wanda suka assasa alkhairi a wannan unguwa, kuma wanda mukan kasance tare da shi a irin wannan lokaci duk rana ta karatu, a wato Alhaji Uthman, wanda ya gina masallacin Khalid ibn al-Walid, wanda a wancan mako Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama, Allah ya sa aljannar Firdausi ita ce makoma, Allah ya albarkaci bayansa, abubuwan da ya assasa na alheri Allah ya sa su zama sanadin tsirarsa. Wani abu da aka gaya min wanda ya burge ni, ya ƙayatar da ni, aka ce yana jinyar a yanzu idan kuka je za ku ga masallacin an rusa shi ana sake gina shi, kuma shi yake ginawa, amma yana jinyar yake cewa ai maza-maza a ci gaba da aikin, domin ba a san me rayuwa za ta yi ba, shi ko rayuwar za ta yi halinta. To Allah ya cika masa ladansa, Allah madaukakin sarki ya kyautata bayansa, Allah ya kula masa da zuriyarsa, Allah in ta mu ta zo kuma ka sa mu cika da imani. Sannan a wannan sati, kamar yadda muka faɗa sati biyu da suka wuce ko makamancin haka, akwai masallaci da muke so mu gina a wani ƙauye daga cikin ƙauyuka na wannan jihar mai albarka, inda ake samun tataɓarza na musulmi da wanda ba musulmi ba, da kuma waɗanda ake kira da suna maguzawa, wanda wani daga cikinmu shi ma ɗan wannan makaranta ya yi bajinta ya sai filin. To kuma mun tallata mun ce a samu wanda zai je ya gina a matsayin mutum guda. To alhamdulillahi akwai wanda ya kira ni ya ce yana son zai yi bohol amma shi mutumin Kaduna ne kuma ba mazaunin Najeriya bane ina jin yana Dubai kamar yadda yake gaya mun to ya ce daman shi ya shirya zai yi a garin su ne can jihar Kaduna to kuma da ya ji karatu sai ya ga to ga inda kila abin yafi amfi bukata to amma kun san yanayin ruwa a Kaduna da ruwa a Kano ba daya bane su can ruwan su a kusa yake da haka yace shi yayi lissafi a can kimanin ko 270 ko dai 300 haka ita za ta yi bohol to amma nan da muka tura Sobeya kuma daman wanda za su yi abin anan sai dai irin babban motar nan an ba shi quotation ina jin na kusan miliyan 1 da rabi to dai tun a wancan lokacin da ya ce min duk da haka zai bayar in ya so wani sai ya cika to amma kawo yanzu bai sake min magana ba kuma lallai wajen akwai bukatar ruwa ci gaba na biyu da aka samu shine akwai wani bawan Allah da shi kuma yazo yace zai gina masallacin kuma har mun tashi da mu da shi mun je har kauyen yaje ya ga filin wanda a yau ne ma alhamdulillahi aka tafi da architecta mai zanen gini yaje ya auno filin kuma zai bada zane na abubuwan da ake bukata a yi a wajen masallaci ne da makaranta da kuma shaguna la'alla guda biyu zuwa uku to ko yanzu ranan muna zuwa ma muka dawo ya turo mana da miliyan 1 cash yace aje a fara siyan kayan aiki a kuma samu shi mai tonawa a mai zane yaje yayi zane da haka dai wannan shine ci gaban da aka samu akwai wani bawan Allah ina jin sati ɗaya da ya wuce haka da ya turo da 300 ta account ɗin mu na arisala sai naga ya rubuta dan ina cikin waɗanda suke ganin alert sai naga ya rubuta wannan taimakon masallaci to ba mu kai ga yin haka ba daman na faɗa a karatun mu na dala ba ma fatan a rasa mutum ɗaya da zai je yi musu wannan aiki to amma idan ta kai an rasa to shine zamu dawo mai taro mai sisi mu ga me zamu iya yi to amma yanzu ba mu kai ga haka ba da haka wancan bawan Allah ya ja kunnan mu yayi mana magiyar cewa dan Allah kar a faɗi sunansa kar a nuna hotonsa domin lokacin da muka je duk mun dauka a waya wanda galibi a pagin mu duk irin waɗannan abubuwa na da'awa an mun fita muna dauka yace to shi kar a sa shi kar a sa sunansa dan Allah to muna fatan Allah ya karba masa kuma yadda ya fara Allah ya bashi ifan idawa kuma abin da ya nufata Allah ya cika masa burin sa Allah madaukakin sarki ya kara masa ninkin baninkin arziki da wadata da kuma lafiya da tsawon rayuwar ci gaba da hidimtawa addini da shi da dukkanin sauran masu taimakon addini da wanda suke boye kansu da wanda suke fitowa a gansu duk Allah ya san kowa muna fatan Allah madaukakin sarki ya karba wa kowa da kowa wannan shine sakon da muke da shi a wannan lokaci sai kuma Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah